Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya kauraren mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da zantawa kan kalubale da ake samu na samar da wutar lantarki a Najeriya da hakan ke dakushe nasarar kananan sana'o'i a jamhuriyar Niger mutanen sun shiga muhawara akan jawabin sabon shugaban kasar Mohamed Bazoum a yayin da yake jiran tantancewar majalisar dokoki ta nada sabon firan minista muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe Ministan harkokin wajen Jordan ya faɗa jiya Lahadi cewa sun yi nasarar tarwatsa wani shiri da ake zargin tsohon yariman masarautar Jordan da kitsawa na yiwa gwamnati zagon ƙasa Ayman Safadi ya shaida wa manema labarai cewa yarima Hamza kanin sarki Abdullah na biyu ya haɗa kai da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje a wata makarƙashiya da za ta tayar da zaune tsaye a ƙasar Safadi wanda yake rike da mukamin mataimakin Prime Minister bai bayyana ainihin waɗanne ƙasashe ne suke da hannu dumu-dumu da ake zargi da kulla wannan makirci ba an samu rarrabo kawuna iyalan masarauta a ranar Asabar da daddare a lokacin da Hamza ya sanar da ba zai iya fita daga gidansa ba kuma kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa an tsare manyan jami'ai a wani bincike da jami'an tsaro suke yi Hamza ya tura wani faifan bidiyo da aka nada zuwa ga kafar yaɗa labarai ta BBC yana cewa an hana shi yin magana kuma ya cicciki hukumomin kasar yana cewa kasar ta zama matattarar cin hanci da rashawa nuna son kai da kuma rashin iya shugabanci Haji Alhaji ministan lafiya na India ya ce an samu sabbin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da 93,000 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata wanda shine adadi mafi yawa a rana ɗaya a ƙasar da ke kudancin yankin Asiya Mumbai wacce ita ce babbar cibiyar hadadar kudade ta India kuma babban birnin jihar Maharashtra yanzu haka tana karkashin tsauraran dokokin kulle jihar Maharashtra ita ce take da rabin sabbin waɗanda suka kamu da kwayar cutar a ƙasar minista a gwamnatin jihar Nawab Malik ya faɗa wa manema labarai cewa dokar hana fita ta dare da aka saka za ta fara aiki yau Litinin din nan daga karfe 8 na dare zuwa 7 na safe a gogon yankin manyan shaguna da gidajen sinima da gidajen abinci da na barasa za su fara rufewa yau Litinin da yamma sannan za a rufe ko ina gaba ɗaya ƙarshen mako labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A jiya Lahadi an ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Myanmar inda yawancin masu zanga-zangar suka yi amfani da kwai na Easter don ya taimaka wa yunkurinsu kwayan masu dauke da taken kamar juyin juya hali da dole ne mu nasara da kuma zane-zane na yan yatsu uku masu zanga-zangar sun daga su a duk fadin kasar jiya Lahadi a ranar hutun bikin Kiristoci na Easter Masu zanga-zanga sun fara fitowa kan titina bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu inda aka kame hambararriyar shugaba Aung San Suu Kyi da shugaba Win Myint da kuma wasu shugabannin gwamnati a cikin watanni biyu da suka gabata an kashe ɗaruruwan mutane a mummunar rikicin zanga-zangar tashin hankali a cewar kafofin yaɗa labarai Yana da hukumar kula da balawi ta kasar Indonesia wato BNPB ta ce Ambaliyar ruwa da zaftarewa kasa daga ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadin kashe mutane 41 kana ya raba dubbai da mahallansu a gabashin kasar Indonesia yayin da mutane da dama suka bata kakakin hukumar BNPB Rajitia Jati ya ce laka daga tsaunuka da ke kewaye ta afka kusan gidaje 50 a ƙauyen Lamanele jim kaɗan bayan tsakiyar darar na Asabar da ta gabata ƙauyen yana tsibirin Flores a lardin East Nusa Tenggara Raditya ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa lakar ta mamaye gidaje da dama a ƙauyen Lamanele sannan ambaliyar ruwan ta share gidajen mazauna yankin da dama Raditya ya ce ana sa ran mummunan yanayin zai ci gaba a cikin wannan makon 'Yan sanda a Burtaniya sun faɗa jiya Lahadi cewa an kama mutum 107 a London a lokacin zanga-zangar adawa da shirin gwamnati na ƙarawa 'yan sanda ƙarfi. Dubban mutane ne suka yi tattaki a ƙauyuka da birane a faɗin ƙasar a ranar Asabar don nuna rashin amincewar dokar 'yan sanda da laifuka da yanke hukunci da kuma ƙudurin kotuna wanda suka yi watsi da dokokin coronavirus. 'Yan sandan sun ce yawancin zanga-zangar da aka yi wa lakabi da Kill the Bill an yi ta ne cikin lumana kuma yawancin waɗanda suka yi sun ba da tazara tsakaninsu. 'Yan sandan sun ce wasu mutane 'yan kaɗan sun yi niyyar tayar da hankali kuma waɗanda aka kama ana zargin su da aikata laifuka ciki har da tayar da hankali da cin zarafin 'yan sanda da kuma kare dokokin coronavirus. Rundunar 'yan sandan ta ce jami'an ta 10 sun ji rauni amma kuma mafi yawan raunukan ba wasu manya ba ne. Falsar dokokin Kosoba ta naɗa wata farfesa a fannin shari'a kuma ita takarar jam'iyyar mai mulki ta Beth Bendoshe a matsayin shugabar ƙasa biyo bayan zaben watan Fabrairu da ya gabata. Bijosa Usmani ta karbi iko a matsayin mukaddashiyar shugabar ƙasar Kosoba a watan Nuwamba bara a lokacin da wanda ta gada hashin tashi ya yi murabus gabanin shari'a aikata laifukan yaƙi da ake masa. Wadin Usmani na farko ya ƙare ne lokacin da sabuwar gwamnatin Albin Kud shugaban jam'iyyar Beth Bendoshe ya kama aiki bayan zaben 14 ga watan Fabrairu. A jiya Lahadi, majalisar dokokin mai kujeru 120 ta kada ƙuri'ar amincewa da Nana Usmani a matsayin shugabar ƙasa da ƙuri'u 71.
Yanzu za mu shiga ba mai rahotanni. Har yanzu samar da wadataccen wutar lantarki babban kalubale ne a Najeriya duk da alƙawarin da gwamnatoci ke yi na wadatar da wutar. Abin da ya dau hankali a bara shine tabbacin da ministan lantarki Salim Maman ya bayar na cewa ba a fara ko sha da filin aikin samar da wuta na tsaunin Mambila ba. Tsohon jakadin Najeriya a Saudiya Isa Dodo ya faɗa abin da yake ganin zai zama mafita a wannan bangare don samar da ayyukan yi da inganta tsaro. Babban muhimmin abu da za a yi shine a kawo wuta Najeriya
daga ina
madalla wutar da ke akwai yanzu bata ishi Najeriya ba bata isa a kawo masana'antu ba. Babban muhimmin abin da ya kamata a yi kowane jiha a kawo 30 megawatts sai a hada kawai ba a wani da su a komi sai masana'antu. Kowace jiha tana da 30 megawatts ya ishi ta kawo masana'antu ta zo ta kawo masana'antu a jiharta da abubuwan da bamu shi a Najeriya. Wannan abun in an yi ba za mu ƙara aikawa da kuɗinmu waje a kawo kayayyaki ba ɗaya kenan. Na biyu kuma mun samu cewa duk yaranmu da suka hita makaranta da sauran mutane da ba su da aiki ga masana'antu an bude za su je su yi aiki. Ka samu abu biyu kenan maimakon ɗaya. Ka samu wuta a Najeriya. Ka samu inda ma'aikata za su je su yi aiki. Industries wanda ba za a ƙarin waɗansu. Ina fata gwamnatin mu ta daina cewa a soyo kayayyaki a kawo Najeriya. A'a, duk inda za a je a soyo kayan a ce wannan ƙasa ta zo ta kafa mu masana'antu. A'a, ga solar system ta hasken rana da ta abin iska a kawo su. Ga kuɗi yanzu aka zo aka ce wai za a gyara matakan Port Harcourt za a kashe $1.5 billion na dala wanda ya yi daidai da $1.580 billion da wani abu ko da 70 da wani abu na naira. Idan ka ɗauki $1.17 billion za ka samu 30 megawatts a kowane state. In ka raba 17 da cikin 500 da abin za ka samu kowane state ya samu wannan 30 megawatts. Ga mafi mancin abin da ya kamata a tashi wai a bada wata matata da ta shekara wajen 30 wai a ce za a gyara ta. Ga yara miliyoyi ba su da aiki, ga mutane miliyoyi ba su da aiki. A ɗauki waɗannan kuɗin waɗanda za a ciwo baki da su a yi mamu wuta a kawo masana'antu a tura yara su yi aiki da sauran jama'a marasa aiki. Tsohon jakadan Najeriya a Saudiya Muhammad Isa Dodo a zantawar mu da shi. A jamhuriyar Nijar mutane na tattaunawa kan alƙawaran da jawabin sabon shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ta ɓangaren samar da ilimi da bunƙasa tattalin arziki. Wannan na zuwa daidai lokacin da ake jiran tantance sabon firayin minista daga majalisar dokokin ƙasar. Daga Birnin Ƙwani ga rahoton rahoton Haruna Mamman Bako.
Ta la'akari da cewa kashi 25 cikin 100 ne na 'yan makaranta maza da mata kawai ke tsallakewa daga college zuwa sakandare. Jafaru Sarkin Shanu memba ne a kungiyar uwayen dalibai Kujes ta gundumar birnin Kwanni yana cewa sun yi na'am.
Domin cikin diskur din shi ina ganin su uku yana komawa bisa ga hanya bagar ilimi. To kuma ba abin mamaki bane paske malami ne da makaranta kuma ko malamai ba irin wanga malamai ba yan wuya ba malaman gaba ko malamai ne waɗanda lokacin da suka shiga malamci lokacin da malamci yake da daraja ne to kuma Allah da iko ne ina ganin Allah ya yi maka sa arziki da samu irin su mun muna son lokacin da za a shiga cikin al'amari a komo cikin kungiyoyi na uwayen yara a tambayi su irin matsalolin da suka gani me ya ka kawo tantsarnaki ga ta ilimi na yara ba wani ministry wanda zai zauna can da wasu jirutorin shi wanda zai su gane wannan abu sai an komo ga al'umma an tambayi su an yi rapport na kirki an zo an kai mai ya gane ga matsaloli muna roko gare shi duk lokacin da ya tashi wannan aikin yayi kokari ya tuntubi ya sa uwayen yara gaba su ba da labarin abin da ke faruwa da yasa ilimin yara ya tabarbare cikin jihar
a nasu bangaren yan kasuwa suna cewa shugaban kasar ya kamata ya sake duba yanayin ba da kasuwa ta gwamnati kasancewa game kai ne ake yi da waɗansu ɗan siyasa ko manyan ma'aikatan gwamnatin domin bayar da kasuwa ga waɗanda ba su cancanta a ba su kasuwar ba amma su da suka cika ka'idodi sai a bar su da takardun iska
ina Alhaji Ibrahim dan inna president na yan kasuwa departmental birnin Kwanni baki daya yanzu kasuwa ta fuskar gwamnati mu mun dade raden mu da ita sai dai mu dibri iri namu tunda ana ba da kwangila kwangila tan sai masu hannu da shuni ake ba duk wani karamin dan kasuwa bai ganin wannan kuma abu ya zama na siyasa kowa nashi yake son ya arzuta muna son canji kada ai irin wannan ya bai da mu da muna da takarrun mu na yan kasuwa ya kamata duk abin da za a yi na kasuwanci ai a tell them ko kuma a kire mu a ce ga kasuwancin da za a abin da gwamnati ga so gare ni kuka ce suna son kaza suna son kaza mu muka san abin da za mu faɗa lokacin sai ni kunce suna abin da aka wato yan kasuwa in za a sayi gero wallahi sai an tare president na yan kasuwa to gwamnati yana son gero kan jika kaza ku duba ku gani wake iyawa duk wanda ga iya sai a ce to fito a bashi tuwon kaza har a samu kari
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
har a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga Abuja a dakaci wannan sako na musamman daga Washington
Shekara daya kenan da barkewa annobar coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yarda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba
sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar BOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu muryar Amurka duniya a tafin hannunku
madalla ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirin mu na gaba
Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na BOA. Dake tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jayayyaki, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa matashi Ibrahim SD Kusba Zaria zai ci gaba da bayani kan tararrajin matafiyi daga Abuja zuwa yankunan arewa maso yammacin Najeriya yankin da yafi kowanne yawan jama'a mai jihohi bakwai ku kasance da mu a shirin mallakar matasa na VOA
hakikanin gaskiya wannan hanya har yanzu muna fuskantar kalubale. Wannan hanya daga Abuja zuwa Zaria har zuwa Kano, idan har zaka tashi daga Abuja ka ce zaka je Zaria, to hakikanin gaskiya ce kai ta'addu'o'i kila ma ka sa mutane su ma sun taya ka da addu'a, domin kalubale na barazanar tsaro a wannan yanki namu, musamman kuma idan muke la'akari abun takeicin da zaka ga cewa dai matasan mu dai su ne suke ta wannan abubuwa. Idan ka wuce zaka ga cewa wannan hanyar ana wayan fashi yan garkware mutanen nan sun tara motan haya sun tsayi da mutane sun kada mutane gaba ɗaya cikin daji, wani lokaci har direban ma bai tsira ba, can kuma wancan hannun za a ga cewa mutane suna tafiya lafiya lau. To idan ka yi la'akari da wannan za a ga cewa gaskiya ni inda na fahimci abin akwai jahilci sosai a wajen wannan al'amura. To wani shehin malami da muka ga ya fara zaburar da mutane wajen shiga wa'annan dazuka, yin musu wa'azi da faɗakarwa, da a ce sauran malaman mu su ma za su yi ƙoƙari wajen zaburar da mutane.
Dr.
Ahmad Mahmud Guni, gaskiya hakikanin gaskiya ya yi abin ayaba mishi, domin hakikanin gaskiya ya yi jawabi da wa'annan mutane kuma sun kawo koke-koken su, duk da dai wa'annan koke-koken su bai kamata a ce an duba su a ce shi ne zai sa su wannan dalili da zai sa su kashe su kama mutum su yanka shi ba tare da wani dalili ba. Yana da kyau a ce su ma malaman mu sun yi kokari sun zaburar da matasan mu wajen tashi neman ilimi, sannan kuma su ma gwamnati da taimakon da za su yi wajen samar ma matasa aikin yi, sannan su ma iyaye yana da kyau a ce an ce ice tun daga danye ake tankwara shi. Yana da kyau tun lokacin da ka haifi yaranka ya zamto cewa ka sa su ka ba su tarbiyyar da ya kamata wajen dauke dawainiyan su wajen kai su makaranta, sannan kuma kada ka tsaya akan karatu kawai, ya zamto cewa su ma ka sa su a harkan nema, ba dole ya zamto cewa wai iya idan sun yi karatu shikenan ba, a'a ni ma sana'a irin wannan na ni dukkan mu nan kowa da sana'an shi na hannu. Idan har kana da wurin da zaka je, idan ka tashi daga makaranta zaka je wajen sana'an ka ko koyan sana'a, insha Allah wannan abun zai kaudar ma da ido wajen shiga irin wayannan kungiyoyi na ta'addanci. Da ƙarshe muna addu'an Allah ya wanzar mana da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. Nagode.
Yawwa, to sai zainan cike kefi yana ɗaya daga shugabannin wannan kungiya ta ma'abuta shafakan labaru, inda kake jiran nasarawa ne nan ma mun ji labari don kwanaki ma akwai lokacin da masu satar mutane suka je suka yi sanadiyar mutuwar shugaban jam'iyyar ABC na jihar, na jin a ci lafiyan bari bari ma suka je har gidansa. Jihar ita ma tana cikin yankuna da ake samun matsaloli na tsaro, me yake faruwa ne a jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abubuwan da suke tafiya a bangaren tsaro, misali a jihar Nasarawa inda nake da zama a yanzu, to kusan gaskiya abubuwan suna da fadi, saboda na farko dai za ka ga cewa ita wannan jiha kusan zan ce a da yan shekarun da suka wuce ba ta daga cikin wa'anda ake samun matsaloli irin wa'annan na tsaro. To amma yanzu katsamse gashi mun ji labari gwamna da bakinsa ya fito yana cewa yan Boko Haram sun shigo mushi jiha. To abin da yake ba mu mamaki shine akwai jami'an tsaron da ake jibgiya kan iyakokin jihohi, kan iyakokin ƙasa da ƙasa. To ya ake yi wai su wa'annan ba ta gari suke tsallakewa, kuma mutanen nan suna tafiya ne ba wai suna tafiya a ƙasa ko wani, a'a za su zo da motoci da mashina kuma su biyo kan hanya su shigo cikin gari su zo su yi abin da suke so su fita. Ina su wa'annan jami'an tsaron suke, me yayi aikin su, me yasa aka ajiye su akan iyakoki? Wannan kenan. Sannan kuma ita gwamnati da ta fito tana maganar cewa wa'annan mutane sun shigo asalin jihar Nasarawa, to menene wannan irin mataki ta dauka akan su wanda har kwana-kwanan nan masu wa'annan mutane sun yi ba ta kashi da sojoji, kusan sojoji 3-4 a wannan barin na 777 na kifi wanda suka kashe wa'annan sojoji. To kaga wannan ba karamin abin takeici bane a ce a irin wannan mulki na farar hula wanda muke ganin cewa mulki ne wanda ake ba ake kare rayukan al'umma, ake ba kowa dama yayi abin da ya ga dama wanda dai bai keta shari'a ba. To amma sai gashi ana kashe al'umma ba ji ba gani. Ita wannan gwamnati da wa'annan talaka suka zabe ta ta yi buris ko dan ba ƴaƴan su ake kashewa bane, to shine bamu san menene yasa wannan al'amari yake kasancewa a asalin jihar mu ko kuma ce wannan jiha ta Nasara da kuma yankunan da jawas sauran jihohin da irin wannan tashin hankulan suke faruwa. A gaskiya shugabanni akwai babban aiki a gare ku, wannan babban kalubale ne wanda ku kuka dauki alƙawarin za ku kare rayukan jama'a, ku kare dukiyoyinsu, sannan za ku ba su haƙƙin da ya kamata. Duk lokacin da kuka tashi zuwa neman kuɗinsu, a lokacin ne kuke zuwa ku ce za mu muku kaza, za mu muku kaza, za ku dau alƙawarurkan da a ƙarshe kuma idan kuka hau wannan kujera za a zo, ba ma za ka gan su ba ballantana ka yi maganar ina aka fara dangane da wannan alƙawari. Gaskiya wannan abin takaici ne, abin bakin ciki ne, muna tir da Allah wadai da irin wannan matakai da shugabanni suke ɗauka, musamman abubuwan da suke faruwa na kashe bayan Allah talakawa a wannan ƙasa ta mu Najeriya. A sauran ƙasashe gaskiya ba haka abin yake ba, saboda haka ba ma jin daɗin irin wannan. Da bahatan shugabanni za su tsaye tsaye domin ganin sun kawo ƙarshen wannan lamari, saboda alƙawari ne, ko da sun mutu in dai ba su kai ba to Allah ya tambaye su.
Ko shirme wanki da guga kusan kwanaki ta yi magana abin da ya faru na jin a yankinku Kajisa ne, kai ma dai wani ƙauye da ka ba da labari cewa sun yi yunkuri har suka gama da wasu 'yan ta'adda da suka shigo, amma ba a ba su kariya ba wani 'yan ta'addan suka dawo kuma suka sake ta'addanci a garin a nan Kaduna.
Al'amarin da ke faruwa a jihata ta Katsina a ƙaramar hukumar Faskari al'amari ne wanda mu 'yan yankin babu abin da za mu ce ma Allah sai dai mu yi godiya gare shi. Duba da idan yau ka ji tashin hankali a can, gobe a can za ka ji shi. Don yanzu haka maganar nan da muke da kai, mutanen yankin nan mutane ne waɗanda suke zargin cewar Fulani ne ke masu wannan ta'addanci, domin zai yi wahala ka shiga dajin nan ko da kama ka suka yi. Idan kanin ka ya dawo Allah idan ya tashi baka labari zai ce Fulani ne. To matsalar da ke faruwa,
to Fulani makiyaya na daji kenan, dan naga Jibrin Sambo jada ya yi tagumi don yin gwagula ta yi ne da ka ce Fulani, sai na ga yana nema ya ci ahto a yi na shifa baya cikin irin waɗannan mutane.
Matsalar da ke faruwa a Alhaji Nasiru ba duka Fulanin ba ne suka taru suka gaba ɗaya. Akwai Fulani mutanen kirki waɗanda ba su da yankin da ya wuce arewa, kuma ba su da inda suke so su ga ya ci gaba irin arewa. Matsalar da muka samu, wasu daga cikin bargurbin mutanenmu Hausawa suke ba mutanen nan target na ga inda za ku je ga abin da za ku yi. Duba da idan ka diba abubuwan da ke faruwa musamman a ƙaramar hukumar Faskare da ta yi iyaka da Zamfara, don duk abin da ake a Katsina in ka ji an ce ma an yi wani mummunan kisa, don ko kwanan nan ba zan manta ba a garin Sheme, a wani gari wanda Sheme yake garin, sun shiga sun kashe mutane 9 a rana guda, wanda kullum kuma in ka yi magana kana sauraron kafafen yada labarai za ka ji ana cewa ana samun sauki ana kai musu hari. Hakika jami'an tsaro su ma ba wai za mu ce ba sa iya bakin kokarinsu ba, amma matsalar da suka samu, akwai lokacin da ina cikin garin Kadiso aka kawo wani hari wanda har aka tafi da kanina, wanda dududu da sako yaran nan bai kai kwana 5 da muke magana nan da kai da sako shi ba. Lokacin da waɗannan 'yan ta'addan suka zo ba wani dare ba ne yayi, dare ne misalin karfe 12:15 suka shigo garin nan, sai da suka tasa mutu huɗu suka tafi da shi daji. Lokacin da suka shigo kuma akwai jami'an tsaro da aka jibge sojoji waɗanda suke a garin Daudawa. Tsakanin Daudawa da Kadiso ina ganin ko yaro ƙarami ɗan shekara 3 ka tsaya gaba, don Allah ya jaddai kai ka wannan gari a ƙasa. Mutanen Kadiso sun yi yunkurin kiran jami'an tsaron da ke cikin garin Daudawa sojoji don su kawo musu ɗauki. Babban sojan da ke kula da wannan yankin abin da ya ce ya kira sama ba a bashi odai ya je wannan gari ya kai ɗauki ba. Su kaga kenan mu a wannan lokacin mun yi tararrabin cewar gwamnati da ta ga damar a murkushe wannan al'amari da ke faruwa a yankunan mu za a murkushe.
Bashir Kadiso da ka ta nan, makon gobe in Allah ya kai mu ka ɗora daga inda ka tsaya. A madadin muryar Amurka majiya kwakwara don labaru masu sahihanci da kawayen nan muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Babangida Jibrin, kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Thank you. jaridar da bangar-bangar na cewa wajen tare Najeriya ta kara jaddada kudurinta na amincewa da allurar rigakafin coronavirus samfarin AstraZeneca duk wa da shakkun da wasu daga cikin gida Najeriya da kasashen ƙetare ke nunawa a wata sanarwa da hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Najeriya ta fitar ta ce alluran yana aiki matuƙa kuma tun da aka fara yi wa 'yan Najeriya allura ba a samu wani aibi tattare da shi ba sai kuma jaridar da son na cewa a inda ake ci gaba da gudanar da bukukuwan Easter a Najeriya da sauran kasashen duniya wani bishop na jihar Enugu Dr. Owen Uwokolo ya ja hankalin gwamnatin Najeriya game da wahalhalun da 'yan Najeriya ke fuskanta a wannan lokaci shugaban kiristocin da ya ankar da gwamnatin Najeriya cewa kayayyaki sun yi tsada tare da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar ukuba daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram da masu sata mutane da sauran 'yan ta'adda a sassa daban-daban na Najeriya don haka bishop din ya kira ga kiristoci da musulmai da sauran mabiya addinai na gargajiya da style tsaye wajen gudanar da addu'o'i na samun waraka sai kuma jaridar leadership na cewa yanzu haka masu amfani da wayar salula na kamfanin MTN na fuskantar matsala wajen sayan kati a wayoyinsu sakamakon takaddama tsakanin kamfanin MTN da wasu bankunan Najeriya bankunan da sun hana kamfanin MTN amfani da bankunan ne wajen sayan kati daga kwastomansa saboda da bashin zunzurutun kudin har fiye da naira biliyan 42 sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin wani labarin jaridar The Nation na cewa shin wai wake tsoron takarar shugabancin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ne a Najeriya jaridar da wanda mallakar Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ne daya daga cikin jigajigan yan jam'iyyar APC mai mulki ta yi sharhi ne game da raɗe-raɗen da ake bazawa cewa wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya na jam'iyyar su ta APC na adawa da tsayawan takarar Asuwaju Bola Ahmed Tinubu na neman shugaban kasa a shekara ta 2023 kawai yanzu dai Asuwaju Bola Ahmed Tinubu wanda kuma ya taba zama tsohon gwamnan jihar Lagos bai bayyana aniyarsa na neman takarar mukamin shugaban kasa ba sai dai take-taken sa a 'yan kwanakin nan ji masu sharhi na nuna alamar cewa akwai lauje cikin nadi bayan yin from Maria Amurka daga Najeriya
lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Amurka ta himmatu wajen ƙara danƙon kawance da Japan a ziyarar da yake kwanan nan zuwa yankin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada cewar Amurka tare da Japan suna iya magance manyan matsalolin tsaro ciki har da shirin nukiliyar Korea ta Arewa da tsaron teku duk a yankin sauran batutuwa da Amurka da Japan suka fifita kuwa sun hada da annobar COVID-19 canjin yanayi da tsaron yanar gizo Amurka da Japan sun yi mutu wajen bunƙasa demokradiyya yancin bil'adama da bin doka amma waɗannan ɗabi'un suna fuskantar barazana a wurare da yawa gami da wannan yankin inji Secretary Blinken
in Burma the military is attempting to overturn the results of the democratic election
a Burma sojoji na kokarin yin watsi da sakamakon zaben demokradiyya kuma suna zaluntar masu zanga-zangar lumana Hong Kong tana yiwa demokradiyya zagon kasa a Taiwan da cin zarafin dan adam a Xinjiang da Tibet kuma ta gabatar da da'awar shiga cikin tekun kudancin China wanda ya saba wa dokokin kasa da kasa Secretary Blank ya ce muna da manufa daya akan maganar yanci da bude yankin Pacific inda kasashen ke bin ka'idoji yin hadin gwiwa a duk lokacin da suka ga dama tare da warware sabani da ke tsakanin su ta hanyar lumana
and in particular we will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get its way
musamman za mu dauki mataki da ya dace idan ya zama dole a lokacin da China ta yi amfani da tilasci ko zalunci don samun hanyar ta tekun Pacific shine inda za a rubuta yawancin tarihin karni na 21 akwai bayanai daban-daban kan yadda tarihin wannan labarin zai kasance Japan da Amurka tare da abokan kawancenmu da waɗanda muke hada hannu wajen gudanar da ayyuka za su kasance masu ƙarfafa gwiwa kan hanyoyinmu na bai daya waɗanda suka dace da ɗabi'unmu tare da haɗin kanmu na tsaro da jin daɗin dukkan mutanenmu. Sakatare Blank ya ƙara da cewar muna sa ido nan gaba tare da ƙwarin gwiwar cewar ƙawancenmu da ke tsakanin Japan da Amurka zai ɗore, amma ba wai kawai ya jure ba, zai bunƙasa kuma tare za mu gina makoma mai ƙarfi mai ƙoshin lafiya ga dukkan mutanenmu. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.